sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina Tasada Sudangi da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata, 18 ga watan Satumba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun sace wani mai wa'azin addinin Krista dan kasar Italiya jiya Litinin a jamhuriyar Niger. Za kuma ku ji cewa kashe wata ma'aikaciyar agaji ta Red Cross a shiyar arewa maso gabas a Najeriya na ci gaba da jan hankalin ƙwararru a ƙasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan wannan, wato kisan ma'aikaciyar jinƙan da 'yan Boko Haram suka yi. Shin yaya kuke kallon yakin da ake yi da 'yan ƙungiyar? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Talata cewar yanayin bala'i ne yake da alhakin harin makami mai linzami da Siriya ta kai, da ya yi sanadiyar faduwar jirgin yakin sojojin Rasha a tekun Mediterranean a yammacin Litinin. Shugaba Putin ya yi wannan furucin ne a wani da yawa bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce matakan tsokana da matuƙa jiragen yakin Isra'ila samfurin jet ne suka sa na'urar kariyar ƙaƙabo jirgin saman na Rasha. Putin bai caccaki Isra'ila ba, amma ya ce ya goyi bayan bayanan da ma'aikatar tsaron ƙasar shi ta bayar akan wannan al'amari. Putin ya yi alkawarin ƙarawa dakarun Rasha a Siriya tsaro, inda ya ce Rasha za ta ɗauki matakan da kowa sai ya shaida. Mai magana da yawun sojojin Rasha, Major General Igor Kanashenkov, ya faɗa a yau Talata cewa dakarun Isra'ila suna kai hare-hare ne a lardin Latakia, inda suka ɓoye bayan jirgin Rasha suka yi amfani da shi a zaman kariya daga makamai masu linzami na Siriya. Konashenkov ya ce wani misail mai lamba S-200 ne ya harbo jirgin na Rasha, inda ya kashe mutane 15. Afirka ita ta fi kowace nahiya haɓakar yawan matasa da sauri a duniya, kuma cikin ƙasashe 10 na duniya da ke da talauci, wanda a sanadiyar haka ya zama wajibi a saka ta cikin ƙasashe masu matuƙar neman taimako a duniya a nan gaba. Asusun Bill da Melinda sun ba da wannan hujja ne a wani rahoton shekara-shekara akan ci gaban da aka samu wajen cimma wannan buri na wannan ƙarni masu ɗorewa, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaida wa'adin cimma wannan manufofi akan shekarar 2030. Wannan rahoton da aka gabatar yau Talata ya buƙaci a auna Afirka da irin zuba jarin da ya taimaka wajen ɗago ƙasashen China da India, waɗanda a da suke cikin talauci kuma a yanzu suka shiga rukunin ƙasashe masu matsakaicin kuɗaɗen shiga. Kashi 60 cikin 100 na 'yan Afirka suna ƙasa da shekaru 24 da haihuwa, yawan da Melinda Gates ta jaddada a wata hirar wayar tarho da sashen Turanci na muryar Amurka ya yi da ita a farkon wannan watan. Idan duniya za ta ɗauki matakin da ya kamata wajen saka jari a kan lafiya da abinci mai gina jiki da ilimi a Afirka, a cewarta da an samu yiwuwar wata zuri'a mai wayau da hankali na ban mamaki. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kasar China ta ɗauki alkawarin ɗaukar mataki akan shirin shugaban Amurka Donald Trump na ƙarin haraji akan kayan dala biliyan 200 da za a shigo da su daga China. Sabon harajin, wanda zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa, wato 24 ga watan Satumba kenan zai fara da kashi 10 cikin 100 sannan ya karu zuwa kashi 25 cikin 100 a watan Janairun shekarar 2019 za a aza harajin ne akan dubban kayayyakin amfani waɗanda suka hada da kayan wutar lantarki abinci kayan aiki da kayan amfanin gida gwamnatin ta Trump amma ta cire kaya masu yawa daga cikin kayan da aka saka wa sabon harajin waɗanda suka hada da agogon hannu na'urar bluetooth da kujerar zaman yara a cikin mota ma'aikatar kasuwancin China ta fitar da wani bayani a yau talata tana gargadi akan cewa za ta maida martani akan sabon harajin da aka aza mata don kare haƙƙinta da muradinta da kuma umarnin duniya na 'yancin cinikayya babu tsangwama Beijing a tun farko ta gabatar da jerin sunayen kayayyakin Amurka na dala biliyan 60 don maida martani akan ƙarin harajin Mahaukaciyar guguwar teku mafi tsanani a bana ta bar barnar da ba za ta misaltu ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a kasar Philippines da kuma wasu hudu a China kafin talafa a jiya Litinin. A can Philippines masu aikin ceto sun gano gawarwaki 11 suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira kasa ko kuma tabo mai yawa da tarkace.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Niger. Rahotanni daga yankin Makolondi da ke iyakar kasar da Burkina Faso na cewa wasu 'yan bandaga sun sace wani mai wa'azin addinin Krista dan asalin kasar Italiya a jiya da daddare yayin da hukumomi ke cewa yanzu haka an baza jami'an tsaro domin su ceto shi. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Madabarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayanai sun yi nuni da cewa a wajejen karfe 9 na daren jiya Litinin ne wasu 'yan bindiga da ke kan babura suka dira gidan wani mai wa'azin Krista da ake kira Pierre Luigi Makali, mazaunin ƙauyen Bamwanga da ke a nisan kilomita 25 da garin Makolondi kusa da iyaka da Burkina Faso. Kakakin ƙungiyar 'yan ƙato da gora Habibu Umaru ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon.
Suka ta halba binubogi mutane suka rude a kodin suka watsa su shiga cikin daji to a ƙarshe ne suka je nan gidan shi suka iskro shi suka kamo shi
su waɗanda suka zo da motoci suka zo ko kuwa ya
saman babur ne suka taho saboda wurin babur hudu ne su ma suna su takwas kowane babur mutum biyu na bisa hajjira nan wurin suka tabbo shi
to amma jami'an tsaro ba su yi wani abu ba a daidai lokacin da ake kokarin arcewa da shi din
to ai babu jami'an tsaro a wannan lokaci saboda akwai wasu wani komite ne da aka da ake cewa committee of vigilance ana cewa kwalarwo kato da gora wannan
na'am
su ne adda kwai to su ma ga wannan lokaci dare ne su ba su iya sun tinkari waɗannan ma saboda su ba makamai aggressive ba waɗanda da su kama shi da daddare ne su kama shi wurin kare 9 su same shi amma ta musu samun ba su tsallaka da shi sun kai wurin kare 5
Hukumomin jamhuriyar Nijar waɗanda suka tabbatar da faruwar wannan al'amari sun bayyana cewa an aike da jami'an tsaro domin kubuto Pierre Luigi daga hannun waɗannan 'yan bindiga da suka nufi ƙasar Burkina Faso. Abdulrahman Zakariya shine kakakin gwamnatin ta Nijar.
Lalle sun ɗauke shi amma a kusan iyakarmu ce da Burkina Faso kuma daga cikin Burkina Faso suka ƙetaro suka ɗauke shi. Kuma yanzu kuma yanda nace muku sojina suna nan suna ta bincikawa cikin zon kin nan dan su nemo su ko sun samu shi suna cikin aiki har yanzu
karkarar Makolondi yana daga cikin wuraren da aka bayyana a matsayin mafi fama da matsalar tsaro a yankin Tilaberi wanne a 'yan shekarun baya-bayan nan ke fuskantar hare-haren kungiyoyin ta'addancin da ke da sansani a kasar Mali Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
gaida Sulaiman Muni Barma har yanzu dai akan batun tsaro a jiya ne bayanai ke nuna cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun harba wata jami'ar aikin jinkai ta hukumar agajin Red Cross ta kasa da kasa wadda suka yi garkuwa da ita watanni 6 da suka gabata hukumar Red Cross Region Nigeria ta yi Allah wadai da wannan kisan wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya hada mana rahoto
Kimanin watanni shida da suka gabata ne kungiyar ta Boko Haram suka yi garkuwa da ma'aikatan bada agaji na Red Cross da kuma UNICEF wato Saifura Khorsa, Hawa Muhammad Suleiman da Alias Lokcha. Yanzu dai ta tabbata cewar Boko Haram sun kashe jami'ar ta Red Cross wato Saifura Khorsa. Na tambayi wani jami'in kungiyar ta Red Cross a shiyar arewa maso gabas Ibrahim Bulamadaciya ko yaya suka ji da wannan babban rashi.
Gaskiya ba mu ji dadin wannan al'amari ba, ba a tsammatan hakan zai faru ba. Tunda yake dama ita kungiyar Red Cross din haka in ya faru sukan yi kokari su gane cewa an sako dukkan mutumin da aka kama. To amma a wannan karan an yi rashin sa'a. Domin yadda waɗannan suka yi gaskiya mu ba mu ji daɗi ba, kuma muna Allah wadai da wannan al'amari. Iyayenta muna ba su haƙuri, dama shi al'amarin rayuwa haka yake.
Yanzu Malam Ibrahim Daciya, kamar wannan kashe abokin aikin naku bai rage muku ƙwarin gwiwa ba?
Kungiyarmu ta Red Cross ko kuma sauran ƙungiyoyi na agaji, wannan abu mun ji zafinsa, wannan ba zai karya mana ƙwarin gwiwa ba. Sai dai kuma sake ƙara ƙarfi wajen tabbatar da cewa mun taimakawa bayan Allah.
Dr. Sale Abba wani likita ne da ke jagorantar likitoci masu ba da agaji a arewa maso gabashin Najeriya.
Ni da ya maka akwai likitoci kamar guda 6 ko guda 7 da medical doctors wanda na san sun rasu. Wannan dai abu ne wanda yana nuna cewa har yanzu dai wannan tashin hankali da muke fama da shi ko yaki da ta'addanci da muke fama da shi gaskiya har yanzu akwai taurari na aka ba har yanzu akwai aiki.
Wani ƙwararre akan shiyar arewa maso gabas engineer Dr. Hussein Hassan yace kashe Saifura Khorsa ka iya dakile ƙwarin gwiwar masu ba da agaji a wannan shiya.
Gaskiyar magana shine zai kawo raguwar ko kuma ƙara musu ƙarfin gwiwa din, zai dan koma baya domin za su rika shakka. Ya kamata su jami'an tsaro su ƙara ƙaimi su ba da kyakkyawan tsaro wa waɗannan mutane da suke taimakawa.
Yanzu dai wasu 'yan asalin shiyar ta arewa maso gabas irin su Sabo Imamu Gashiwa sun fara ta babar nasarar da ake cewa an samu na yaƙi da 'yan Boko Haram din.
A zahirin gaskiya nasara ta koyi ba a nasara ba, har yanzu tsoron nan yana nan, kuma har yanzu wannan 'yan ta'addar Boko Haram suna mutane suna kidnapping da mutane, kuma har yanzu mutane suka tafi gudun hijira kai 75 bisa 100 ba sai su koma garuruwansu su zauna ba ko su yi noma ko su yi harkokinsu na rayuwa. To kaga ba a nasara ba. Saboda haka gwamnatin wajibi ne ta yi tsaye wajen shawo wannan abu a cikin filin daga a yaƙi wannan mutane, ba a zauna a cikin garin Maiduguri ana ta yi nasara da Boko Haram ba.
Kuma kokarin jin ta bakin gwamnatin Najeriya bai nasara ba, amma jiya fadar shugaban kasa a nan Abuja ta fitar da wata sanarwa inda take Allah wadai da wannan aika-aika na 'yan Boko Haram. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah shi kyauta gaba. Masu sauraron mu, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kisan ma'aikaciyar jinkai ta hukumar Red Cross da 'yan Boko Haram suka yi. Shin ya kuke ganin yakin da ake yi da mayakan? Sai ku kira ku bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To ga kira na farko.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, daga ina ake kira?
Daga Plateau.
To muna jin ka daga Plateau, kuma rawa muke magana?
Me magana, Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau.
To Bala Komanda, muna jin ka.
To watan gaskiya wannan abu gaskiya mun yi alhinin hakan da ya faru. To gaskiya muna kira ga su kan
Bala Komanda, ku kana tare? Yawa, muna jin ka.
Ina tare da ku.
To muna jin ka.
Yawa, ina kira ga jami'an tsaro gaskiya suna iya kokarin su, sai dai mu taya su da addu'o'i, kuma duk inda muka ga irin waɗannan matsaloli zai faru to ni gaggawan zuwa mu sanar da su. Amma jami'an tsaron kasar nan na Najeriya suna iya kokarin su akan waɗannan ƴan ta'adda, sai dai mu ta musu addu'o'i, kuma duk inda muka ga abu ya faru sai ni kokari mu sanar da su. Ubangiji Allah ya sa a tashi lafiya.
To mun gode Bala Komanda da ra'ayinka. Ga kira na gaba kuma mun samu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Abdulrashid Plateau State.
To Mallam Abdulrashid, muna jin ka daga jihar Plateau.
Ya kamata jami'an tsaro su dinga daukan kyakkyawan tsaro akan bayan Allah da suke taimakon jama'a, ba wani kudi ake ba su, suna taimakawa ne don Allah. Ya kamata dan dinga taimaka musu sosai sosai. Don ga musamman ma abin da ya faru a Kurjiya ko shekaran jiya, mata ta je za ta sayi nono.
Kash, Mallam Abdulrashid daga Plateau kenan ya so ya yi bayani sosai, amma kuma layin shi ya goce. To masu sauraro, muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Shin ya kuke kallon kisan da 'yan Boko Haram suka yi wa ma'aikaciyar agajin jinkai ta hukumar Red Cross cikin 'yan kwanakin nan? Mun samu wani kiran daga Abuja. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Hajji Amaram Dauda daga Kaduna ne a aiki.
Daga Kaduna ne ashe, aiki da godiya, da wa muke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala, muna jin ka.
To Hajji Amaram Dauda, muna kira da duk abu wanda abubuwan suka shafa, ya kamata a ce a yi kokari a ga an kawo ƙarshen matsalolin nan. Wa duk taimakawa muna buƙata a ce ta gwamnati da ƙungiyoyi su taimaka wajen ganin an taimaka ma su mutanen da suke gudun hijira da sauransu su fita daga wani hali. Kuma su kuma muna ƙara kira ga masu kai wannan tada ƙayan baya su yi haƙuri don Allah su miƙa wuya su yada makaminsu su kawo a haɗa kai don mu samu zaman lafiya a ƙasarmu da duniya gaba ɗaya. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Mallam Murtala da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma za mu sake komawa jihar Plateau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Mai magana Muhammad Sanusi Mangu.
To Muhammad Sanusi, muna jin ka.
Dan auta masu kiran waya da kana.
To dan auta, muna jin ka.
Wato batun maganan wannan ainihin 'yan Boko Haram da suke kai hari kuma sojoji suna ta iya kokarin su.
To
babu shakka za mu ci gaba da musu addu'a, Allah ya taimake su.
To me zaka ce game da kisan ma'aikaciyar jinkan hukumar Red Cross?
Wannan abu ne mana daɗi sosai. Don haka muna ta addu'a waɗanda suke taimaka mata, Allah ya taimake su kuma.
To mun gode dan auta daga jihar Plateau. Yanzu kuma bari mu je Lagos.
Masu kuna magana da Baban Saratu.
To Baban Saratu, muna jin ka.
Wanda aka sani da suna Bello Dan Hassan.
To Mallam Bello, muna jin ka.
Daga jihar Sokoto.
To muna jin ka.
To ni dai ra'ayina a wannan mutanen su ji tsoron Allah. Abinda su
Mallam Bello, ko kana tare da mu?
Ina tare da ku insha Allah.
To muna jin ka, muna jin ka.
Eh nake ni ra'ayina waɗannan mutanen masu yin garkuwa da mutanen 'yan Boko Haram su ji tsoron Allah.
To
su ji tsoron Allah, don akwai ranar haɗuwa da Allah. Wannan zalunci.
To Baban Saratu, layinka ya goce. Yanzu kuma bari mu je Yobe. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe?
Wa alaikum salam, kina magana da Sani Ibrahim Sala.
To Mallam Sani Ibrahim, muna jin ka.
Ita muna ganin kamar irin wannan zai iya ba masu wa'annan ma'aikata sannin gwiwa. Sai dai muna roƙon jami'an tsaro su tsara ainihi su sai a kan wannan aiki.
To amen Mallam Sani Ibrahim kenan daga Yobe, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Sokoto. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Sokoto?
Ina magana da Saharanu Shuni, sarkin yaƙi ƙaramin kumuki ta dangi Shuni, jihar Sokoto, Najeriya.
To muna jin ka.
To game da maganar tsaro dai, abubuwa da wanda ke sun kai muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sannan waɗannan matan da aka halbe gaskiya abin da bai yi daɗi ba kware sau da kuma da ya kasance ta baturiya mun ga ahe ba a ga mahimmanci domin lissafin ta Allah akwai wanda ake kashiya dare da rana matsalar tsaro ta zama mana kamar kodiyo Najeriya kullum ta ita ta zama wani kasuwanci na daban da ake amfani da shi domin a more siyasa ko kuma wani yanayi na biyan buƙatu gaskiya mu abin da a tunaninmu a zauna a biyan da matsala ina ne za a shawo kanta amma dai gaskiya abin da ke faruwa bai mana daɗi mu ɗan Najeriya Allah shi mana mafita kuma Allah shi taimake ku wannan shi da suke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin mu.
To na shuni mu ma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Hakika kina magana shugaba Ilyas ta cikin shayi a bakin kasuwa da kin gara tare da Nigeria.
To shugaba Ilyas muna jin ka.
Hakika wannan abu da kai kan mu sai ya sai nan lawai nan da rage amma abin da ya kamata shi wannan yankin da Boko Haram da su da gwamnati su ta atakanta dan Allah a samu maslaha. A samu zaman lafiya. Ba ke kan jami'an tsaro suna iya kokarin da yaje ne addu'a Allah wanda ya kawo ƙara mana zaman lafiya da tsakanin mu gaba kida.
To mun gode Mallam Ilyas daga Katsina yanzu kuma bari mu je Rivers. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Rivers. To ina ganin malami ko malama daga Rivers line ya goce. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cika karfe 4:50. Muna kuma da sauran ra'ayi ku lokaci ku kira ku bayyana ra'ayi. Mun samu wani kira yanzu daga Lagos.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Salisu Abdullahi ne dan Niger mazauni Lagos.
To Salisu Abdullahi muna jin ka.
Allah mu ɗan Boko Haram ɗin da Allah gwamnati idan akwai yadda za ta yi ta sasanta da su wannan lamuran a daina fadace-fadacen nan wallahi gaskiya ya yi don saboda fadace-fadacen ya fara jawo ma sassan makwabtan kasashen ma matsala wallahi.
To mun gode Malam Salisu Abdullahi daga Lagos da wannan ra'ayi naka kuma anan zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda aka zo ƙarshen wasannin rukuni na biyu ko group B na kungiyar kwallon kafa ta kasashen yammacin nahiyar Afrika WAFO ko kuma IFOA inda a wannan rukunin tarayyar Najeriya ce ta yi nasara a wasan ƙarshe na matasa yan ƙasa da shekaru 17 gaban Ghana inda aka yi 1-1 bayan minti 90 kungiyoyin guda biyu suna fafatawa sai bugun daga kai sai gola inda kasar ta Najeriya ta yi nasara da bugu 4-2 gaban kasar Ghana. Kasar Najeriya ita ce za ta wakilci wannan rukuni na WAFO ko IFOA a wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika da za su wakana a watan Fabrairu yayin da ita kuma jamhuriyar Nijar mai masaukin baki ta zaka matsayi na uku. An dai kammala waɗannan wasannin ne a babban birnin Yamai gaban shugaban kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF Ahmed Ahmed wanda daga bisani ya halarci taron rukuni na biyu na shugabannin hukumomin kwallon kafa na WAFO ko IFOA wanda albarkacinsa aka zabi Colonel Jibrila Pele a matsayin sabon shugaban rukunin na biyu ko kuma yankin B na kungiyar hukumar kwallon kafa ta kasashen yammacin nahiyar Afrika WAFO ko IFOA. Shi dai Colonel Jibrila Pele Hima shi ne shugaban hukumar kwallon kafa na jamhuriyar Nijar. Ahmed Ahmed shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar Afrika nuna gamsuwarsa game da taron da kuma irin yanda aka kammala waɗannan wasannin. Sai dai kasar Benin an doki tsauran mataki a kanta inda aka yanke mata hukunci bayan da aka gano cewa daga cikin 'yan wasan da ta kai a wannan kwamfalar ta bambirin Yamai ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 har da waɗanda suka kai shekara 20 da
27 tuni dai hukumomin kasar na Benin suka shiga farautar wadanda ke da hannu a cikin wannan domin a gabatar da su gaban kudiya a dai hannu kusan cewa a yau dinnan ne aka soma wasannin kwallon kafa na club inda su kasance zakaru a kasashen su na kasashen turai da ake cewa Champions League dai daga cikin wasanni mafi farin jini na kwallon kafa na club na duniya kungiyar Paris Saint-Germain da Liverpool ta kasar Faransa suke fafatawa sai kuma Napoli ta kasar Italia da Etoile Rouge de Belgrade yayin da Monaco ta Faransa take bugawa da Atletico de Madrid ta kasar Spain sai club din Brugge na kasar Belgium da Dortmund na kasar Jamus kasar Faransa ta kai ga wasan karshe na kwallon tennis na duniya da ake cewa Coupe Davis wannan ko bayan nasarar da ta yi gaban kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain kungiyar kwallon tennis din ta kasar Faransa ta samu wannan matsayi a yayin da ta goga a wasanni guda uku da ta yi nasara jere ga juna Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka A cikin kokarinta na ganin takawar da cutar sida, Amurka na da niyyar ware dala miliyan 80 domin gina makarantun secondary a bangarori daban-daban na kasar Malawi tare da ƙara bada tallafi wajen inganta harkar lafiya ga matasa. Amurka ta rattaba hannu a wata yarjejeniya tsakaninta da kasar Malawi a watan Yuli domin faɗaɗa makarantun secondary da kuma gina wasu sababbin makarantun a duk faɗin kasar Malawi. A yarjejeniyar gwamnatin Malawi ta ce za ta horas da malamai da ma'aikata domin inganta sababbin makarantun da kuma samar da asibitoci kusa da makarantun tare da sanya tsarin ilimin jima'i a makarantun domin kare matasa daga kamuwa daga cutar sida tare da kuma rage wa dalibai kuɗin makaranta. Ministan ilimin kimiyya da fasaha na kasar Malawi Brad Saka ya ce nayi murnar rattaba hannun yarjejeniyar bunƙasa makarantun secondary. Mun tabbatar da wannan zai ƙara ilmantarwa zai kuma rage yaduwar cutar sida tsakanin matasan kasar Malawi zai kuma taimaka wajen kawar da cutar. Ministan harkokin waje Emmanuel Fabiano ya ce wannan zai taimaka wajen ci gaban da gwamnatin zamantakewar al'ummar Malawi. Ta hanyar wannan alƙawarin Amurka da Malawi za su tabbatar da ƴan mata sun je makarantar secondary wannan zai iya kare su daga kamuwa daga cutar sida. A cewar jakadan Amurka na kasar Malawi Virginia Palmer a wata kididdiga da ta nuna cewa a kowace shekara ana samun raguwar kamuwa daga cutar tsida ga ƴan matan da suke zuwa makaranta. Babban burin shine a ƙara yawan azuzuwa a makarantun karkara a daukacin kasar Malawi. Shirin Malawi zai nuna alaƙar da ke tsakanin ilimi da kare lafiya a duk faɗin Afirka da ma duniya baki ɗaya. Kuma zai samar da muhimman abubuwa da zai kawo ci gaban kasar Malawi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Mahaukaciyar guguwar teku mai tsanani a Bana ta babbarnar da ba za ta misaltu ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a kasar Philippines da kuma wasu hudu a China kafin ta lafa a jiya Litinin. A can Philippines masu aikin ceto sun gano gawarwaki 11 suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira kasa ko kuma tabo mai yawa da tarkace da suka lullube mutanen da suka fake a wani dan karamin coci a ranar Asabar yayin da guguwar tekun Mangkhut ta yi kace-kace da tsibirin Luzon da ke arewacin kasar. Mangkhut wata shahararriyar guguwa mai karfin iskan da ke gudu ko kuma juyawar kilomita 250 a cikin awa ta tuge itatuwa da rushe gine-gine a Guangdong mai yawan jama'a a kasar ta China. Harkokin rayuwa za su dauki lokaci kafin su dawo daidai a kasar Philippines a inda China ke fuskantar rushewar gine-gine kamar yadda jama'a a kasashen biyu suka bayyana. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Talata cewar yanayin bala'i ne yake da alhakin harin makami mai linzami da Siriya ta kai, da ya yi sanadiyar faduwar jirgin yakin sojojin Rasha a tekun Mediterranean a yammacin Litinin. Shugaba Putin ya yi wannan furucin ne a wani da yawa bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce matakan tsokana da matuƙa jiragen yakin Isra'ila suka sa na'urar kariya ƙaƙabo jirgin sama na Rasha.
Da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Safinatu Sada Sudangi da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.